バキ。もう一回や。Balli ya tashi a yunkurin sauyawar ɗan takarar Majalisar Dattawan Najeriya ta ƙarƙashin ƙasa. Da alama kuma jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya tana duba yuwar haƙura da rarrashin gwamnan Rivers Nyesom Wike. Jama'a assalamu alaikum. Dan takarar kujerar Majalisar Dattawa na jam'iyyar PDP a mazabar Borno ta tsakiya Jibrin Mustapha Tatabe ya ce ya sami bankado ta makarkashiya da aka kulla domin sauya sunan sa dake hukumar zabe ta INEC da wani dan takara da ya kayar a zaben fidda gwani. Hukumar zaben ce dai ta ankarar da Jibrin Mustapha kan wata wasiƙa da aka aika mata da sunan sa da kuma sa hannun sa kan cewa wai ya janye daga takarar kujerar da yanzu haka mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Kashim Shettima yake kanta. Lamarin da ya musanta ya kuma ce yana nan daram kai har ma sun gurfana a gaban kotu.
Na yi takara da bukar kacalla muka shiga primaries na samu kuriyu 244 shi kuma ya samu 44 ni na samu Allah bada nasara. Bayan haka yace bai yadda ba ya je kotu na samu nasara a kotu. Bayan haka da ji waɗansu maganganu suke tafiya na samu kira daga hukumar zabe ta INEC sun samu wata leta daga headquarter PDP suka kira ne suka tambaye ni an ce ka janye takaranka. Na ce a wannan ba gaskiya bane. Na zo office nasu na gani da idona na kira lawyerina na shaida musu cewa ga abin da yake tafiya. Sai suka rubuto leta ma chairman na hukumar zabe na Abuja suka ce musu ban janye ba wannan takarar nawa ba tare da sani na ba kuma ba tare da sanin mutane na ba. Kuma suka rubuto ma hukumomin tsaro wanda fannin bincike akan wannan harkokin na forgery da aka yi mun sanar musu su ma suna kan bincike. Mun ce musu ba tare da sanin mu aka yi mana wannan abun ba ni ban janye ba kuma ba tare da sani na aka wannan aka rubuta wannan letter ba. Kuma muna kotu don biyo haƙƙina kotu ta dakatar da abin da suke yi daga PDP kuma insha Allah za mu samu nasara daga kotu. Kuma lawyoyi suna aiki yanzu haka hukumomin tsaro kuma suna aiki akan letter bogin da suke yi sun yi abubuwan da suka yi sun je sun kirkiro leta da sunana leta head da sunana sun rubuto leta na bogi sun je sun kwaikwayi signature na wanda ba su yi a kwaikwayon ba suka yi suka kai INEC kuma ana bincike a kai.
Wato ita hukumar zaɓe mai ta faɗa bayan ka zo ka musanta ko kuma ka ce wannan abun ba kai ba ne?
Sun ce in je kotu kuma na je kotu mun yi zama na daya mun yi na biyu yanzu muna jiran na uku.
Yawwa, me matsayin jam'iyyar PDP kan wannan tunda na san sai an bi ta hannunta ne ta sa hannu kafin a tura abin hukumar zaɓe?
Abubuwa da dama sun faru. An yi hadin baki da waɗansu jami'an PDP hukumomin tsaro suna aiki a kai za su tabbatar da gaskiya. Insha Allah muna bin kadunmu a kotu hukumomin tsaro kuma suna aiki a kai za su tabbatar da gaskiya kuma Allah ne yake ba da mulki. Akwai 'yan bakin ciki wanda ba sa so mu samu nasara wanda ba sa son PDP ta samu nasara a jihar Borno su suke haddasa wannan rikicin kuma ba za su samu nasara ban Allah yarda.
Wasiƙar da aka aike wa hukumar zaben dai ta fito ne daga ofishin jam'iyyar PDP lamarin da ya haifar da zarge-zarge da kuma nuna yatsa kan mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa mai kula da shiyar arewa Umar Iliya Damagun wanda ɗan asalin jihar ne da ake ganin yana da hannu a rubutawa da aikewa da wasiƙar ta jabu domin kafa ɗan takarar da yake marawa baya. To sai dai Damagun ya musanta zargin.
A fahimta ta abin da na sani a wannan al'amari an zo an yi maganan cewa ya janye an canja sunansa amma abin da ya sa ma ni ba zan maka tsokaci a magana ba magana ne wanda already yana kotu. sau don magana da yake gaban kotu kuma ba wani bayani da aka iya shi abinda kotu ta tabbatar.
Bai tuntubi jam'iyya bane kawai ko kuma kotun ya tafi kai tsaye.
A yana da MC idan ya ga an yi masa abinda bai daidai a zamansa na dan jam'iyya in ya tuntubi jam'iyya akwai ka'idoji ya ga bai tuntubi ba. A zamansa na ɗan Najeriya yana da ƴanci ya je nemi ƴanci a wajen kotu.
Alhaji Umar, in kuka samu irin waɗannan matsaloli daga ƴan jam'iyyar ku, wani mataki kuke ɗauka ne?
To, ka san irin wannan matsaloli daki-daki kowa da irin yanayin yadda matsalar take zuwa. Wani akwai mechanism a jam'iyyance ta yadda za a yi sorting things out. Wani kuma dole sai an je kotu ta warware. So a wannan irin wannan ya danganta ga wani irin matsala ne ya wanzara.
Tunda abun yana kotu yanzu ya nuna hadda kuwa ka kai karan kenan. Karan ta shafe ka ne kai tsaye ko kuma jam'iyya ta shafa ne?
Ƙara ai dole jam'iyya ita take da hurumin abun nan. Ni kam ba ma'aikacin jam'iyya bane kawai. Jam'iyya ita ne take da hurumi, so dole jam'iyya ita duk koma menene kake yi ba jam'iyyar kake yin ta ba.
A bangare daya kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar adawar ta PDP na ci gaba da ƙara ruruwa. Duk kuwa da kokarin da shugabancin jam'iyyar yayi na sasantawa da gwamnan jihar Rivers Nelson Wuke da ya ja daga tun bayan gudanar da zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Idan za a iya tunawa a shirinmu na makon jiya, mun kawo muku wasu daga cikin sharuɗan da Wuke ya gindaya na mai da wukarsa kube, ciki har da saukar da shugaban jam'iyyar Iyochi Aiyu. Haka ma mun bayyana yadda shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar ya sarayar da mukaminsa tare da mika mukamin ga mataimakinsa daga yankin kudu domin samun maslaha. To sai dai da alama duk wannan bai gamsar da Wuke ba, wanda ya yi tsaye kaimun cewa shugaban jam'iyya suke son ya sauka ba na kwamitin amintattu ba, domin a ra'ayinsa ba za ta yi shugaban jam'iyyar da ɗan takararta na shugaban ƙasa su fito daga yanki ɗaya na arewa ba. Yanzu haka kuma wasu alamu na nuni da cewa watakila ita kanta jam'iyyar ta soma gajiya da wannan cece-kucen da ya ƙici ya ƙicinyewa, inda kuma take ƙoƙarin haƙura da Wuke, duk kuwa da cewa ya sha alwashin taimakawa wajen faɗuwarta a babban zaɓe mai zuwa muddin ba a bi sharuɗansa ba. Mai magana da yawun shugaban jam'iyyar na ƙasa Yusuf Dingadi ya ce ai jam'iyyar siyasa ba ta mutum ɗaya ba ce.
Bayanin da ita uwar jam'iyya ta yi a taron da aka yi na masu rada tsaki a Abuja, wanda ya haɗa da BOT da kuma NEC, magana ce guda. Wannan magana kuwa ita ce jam'iyyar PDP ba jam'iyyar mutum ɗaya ba, ba jam'iyyar wani ɓangare ko wani yanki na ƙasa ba, jam'iyya ce ta baki ɗaya al'ummar Najeriya. Maganar da kuma zancen da muke magana shi ne yanzu yadda za mu ci zaɓen shugaban ƙasa. Ba mukamai ba ko ya aka yi wani faɗi zaɓe ko yadda za a yi wani sake tsayawa a karo na biyu ko na uku. An dai zaɓen nan wazirin Adamawa Atiku Abubakar ya ci wannan zaɓe. So duk wani abin da zai biyo baya wata magana ce kuma ta daban. Sannan an fitar ɗan takara mataimakin ɗan takara kuma an ba gwamnan jihar Delta wanda shi ne ake ganin zai iya mara ma ɗan takarar shugaban ƙasa a samu nasara. Maganar gwamnan Rivers Nelson Wuke ko zai zo ko ba zai zo ba tafiya ta riga ta fara. Maganar cewa wai Allah dole a jira wani ba a jiran wani. Yanzu abin da ake magana da za a haɗa kan ƙasa. Yadda za a samar da fahimtar juna, yadda za a sake tayar da komaɗar matsalolin da ƙasar nan take ciki domin a ceto Najeriya. A jam'iyyance Iyochi Aiyu shi ne shugaban jam'iyyar PDP, wazirin Adamawa shi ne DG na kamfe, sannan gwamnan jihar Akwa Ibom shi ne shugaban kwamitin kamfe. Yadda wani zai kalla wannan ra'ayi ne ne, mu da 'yan PDP dukkanmu abinda muke fata a samu nasara.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elhikaya. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.